Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saronia da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashenhausa.com ko kuma voahausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 3 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji fashin baki kan musabbabin haduwa da magabata ke yawan yi a kasashen yammacin Afirka ta fakewa da wasu hidindimu.
Manyan abu din ya auku shine manyan Afirka duka za su hana a tattauna abin da ya shafi Afirka, abin da ya shafi ECOWAS, abin da ya shafi zaman lafiya a sha'anin Afirka.
Kamar kowace ranar Laraba, Sarfilu Hashin Gumal na tafi da shirin ciki da gaskiya, Awal Garba kuma ya kawo mana sharhin jaridun Kamaru. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da kungiyar tsaro ta NATO ke shirin gudanar da babban taron ta a nan Washington inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru 70 da kafuwa, shugaban Amurka Donald Trump ya fara yabon gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da sakatare janar din kungiyar. A cewar shugaba Trump, an samu gagarumin ci gaba ta fuskar raba dawainiyar kungiyar a tsakanin mambobinta 29 masu cin gashin kansu.
By the end of the lean season in July, and 60% of the population will be.
Shugaba Trump, wanda yake yawan cewa ana kwara Amurka, yace kowa ya amince zai kara irin gudunmawar da yake bayarwa, kuma za su yi karin ne irin wanda ba su taba yi ba. Sai dai shugaban Amurka, wanda yayi wannan bayani yayin da yake karbar bakuncin sakatare janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg, ya soki kasar Jamus din da yace ba ta taba bada kasan da ya kamace ta ba. Sai dai mai shari'a kan hudda kasa da kasa na Majalisar Atlantic Council da ke nan Amurka, Mark Simakowski, ya ce irin kalaman da shugaba Trump ya yi a baya ya rage kungiyar ta NATO kwarjini a idan abokanan hamayyarta. A wani labari kuma, wani kwamitin Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Democrat a nan Amurka ya aikawa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar White House takardar gayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikirarin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi, cewa wasu manyan jami'an gwamnatin Trump sun baiwa wasu mutane 25 bajin da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron ƙasa. Waɗannan mutane 25 a cewar bayanai an kyamance musu da samun wannan dama a baya saboda wasu dalilai marasa daɗi da jami'an gwamnati masu tantance ma'aikatan gwamnati suka gano a kansu. A jiya Talata, karamin kwamitin majalisar mai kula da fannin sauye-sauye ya aika wa da Carl Klein takardar gayyata, banda aka kada kuriya da ko wato da kowa ya bi jam'iyyarsa, inda mambobin kwamitin 22 suka amince da a gayyaci Karl, yayin da mutum 15 suka nuna akasin hakan. Jim Jordan, wanda dan Republican ne kuma mamba a kwamitin, ya soki wannan mataki, inda ya ce wannan wata kullele ne, ya ce da 'yan Democrat suka kitsa. Daruran jami'ai jama'a ne suka yi ta nuna farin ciki a Algiers, babban birnin kasar Algeria, bayan da shugaba Abdulaziz Bouteflika ya murabus daga mukaminsa. Ajiya wato aji mukamin nasa na zuwa ne bayan da ma'aikatar tsaron kasar ta yi kira ga dadan shugaban da ya soka cikin gaggawa bayan makonni 6 da aka kwashe ana zanga-zangar neman sauyin gwamnati. Daruruwan mutane sun yi dandazo a wani dandali da ke tsakiyar Algiers, babban birnin kasar, suka yi ta nuna farin cikinsu kan wannan mataki da shugaba Bouteflika ya dauka. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sauyin yanayi, fadace-fadace da rashin daidaito a fannin tattalin arziki sun haifar da matsanancin karancin abinci ga mutum sama da miliyan 113 a sassan duniya a shekarar da ta gabata. A rahoton da take fitarwa a duk shekara kan matsalar karancin abinci, Hukumar Samar da Abinci da Kula da Harkokin Noma ta FAO ta gano cewa kasashe 53 na fama da karancin abincin. A gaba-gaba a jerin kasashen, kasar Yemen ce ta farko, sai Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sai kuma Afghanistan a ta uku. Kamar yadda rahoton ya nuna, wanda har ila yau ya yi nuni da cewa shekarar ta 2018 ita ce ta uku a jere da adadin mutanen da ke fama da matsalar karancin abinci ke haura miliyan 100. ko a ƙarshen watan Fabrairu da ya gabata, shirin nan na samar da abinci da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya na WFP ya ayyana waɗannan matsaloli na sauyin yanayi da fadace-fadace a matsayin dalilan da ke fargabar za su ƙara jefa al'ummar Sudan ta Kudu cikin yanayi na ƙarancin abinci, a cewar Henry Peruso, kakakin shirin na WFP.
By the end of the lean season in July, and 60% of the population will be unsure of where the next.
Yace nan da watan Yuni mai zuwa akwai yiwuwar kashi 60 cikin 100 na al'ummar kasar ba za su samu tabbacin inda za su samu abincin da za su ci a gaba-gaba ba. Hukumar ta samar da abinci da kula da harkar noma ta FAO ta kara da cewa mai yiwa adadin yan gudun hijira da bakin haure ya karu a duniya idan har rikicin siyasar kasar Venezuela ya dore. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce za ta kara neman a jinkirta shirin ficewar kasar daga kungiyar tarayyar Turai domin a baiwa majalisar dokokin kasar isasshen lokacin da za ta amince da tsarin da kasar za ta bi wajen janyewa daga kungiyar ta EU.
Makwata Lo, aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, jiya Talata aka yi bikin kaddamar da shugaban kasar Senegal Macky Sall a wa'adi na biyu, bikin da ya samu halartar shugabannin Afirka da dama, ciki har da shugaban kungiyar ECOWAS wato shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da sauran masu fada a nahiyar. Ganin yadda magabatan Afirka da dama suka hallara, Umar Faruk Musa ya tambayi wani masanin harkar diplomasiya, tsohon jakadan Najeriya Jibrin Chinadi, musabbabin yawan cikar da akan yi a irin waɗannan harkoki a Afirka. Sai ya ce,
kamar dai yadda ka sani cewa Senegal da Najeriya kasashe ne wanda sun dade a West Africa suna zumunci, dai akwai zumuncin saduwa wajen sha'anin al'adunmu na Senegal da nomansu wajen gyada da zumunci na ECOWAS. Shi shugaban Senegal ya kira shugabanmu chairman na ECOWAS ya zo wannan babban biki da zai yi cin zaɓe da ya yi, da kuma cewa wannan shi ne zaɓensu na biyu. Kuma Najeriya da Senegal ƙasashe ne wanda tun lokacin President Senghor da Sir Abubakar Tafawa Balewa, Allah ya hana kansu duk siyasarmu da sha'anin abin da ya shafi makwabtanmu, muna tafe daidai. Najeriya da Senegal ba a taɓa samun wani bambanci a tsakaninmu ba.
Saboda haka, wani bunƙasar mu'amala ko cinikayya zai iya ƙaruwa a sanadiyar wannan ziyarar?
To, kasan dai ni Allah ya sa na san Senegal don na yi ambasada a Guinea, na yi ambasada a Guinea-Bissau, na yi ambasada a Cape Verde. Kullum zan wuce na kan bi ta daka Senegal. Kuma tsakanin wannan abu in ya auku shine manyan Afirka duka da abokan zumuncin Senegal da abokan zumuncin Najeriya za su hana a tattauna abin da ya shafi Afirka, abin da ya shafi ECOWAS, abin da ya shafi zaman lafiya a sha'anin West Africa da kuma wasu issues da suka shafi Afirka gaba daya.
Ambassador Jibril Chinadi kenan. A waje daya, Ambassador Dagari, wanda kwararre ne akan al'amuran kasa da kasa, ya yi mun ƙarin haske dangane da irin more da Najeriya za ta iya samu a sanadiyar wannan ziyarar. Ganin tana fama da yaƙi na ta'addanci tsakaninta da 'yan ƙungiyar Boko Haram, kuma zai yi wannan taro a tuntuɓi sauran ƙasashen Afirka domin samun mafita.
To, ai, ka san shi sha'anin tsaro in ka diba, ai, abu ne da yake abunan da ake cewa in ka yi nauyi hannu ɗaya ba iya ɗora shi a ka. Saboda haka, abu ne da ya shafi ƙasashe da yawa wannan taron. Ka ga dai zan ɗauki misali sha'anin maganar Boko Haram. Ai, Najeriya ba ita kaɗai take wannan yaƙin ba. Akwai Nijar, akwai Kamaru, akwai Chad, ba haka ma ya ɗauki wannan Republic ma da ba ta kusa da gurin ita ta sa hannu a cikin wannan magana. Su wannan wata dama ce da shi shugaban kasa zai samu da kare diba lamarin tsaro da ya addabi wannan bangare na Afirka. In kuma baka manta ba, Afirka ta arewa tana fama da ta'addanci daga Mali zuwa Northern Niger don saboda makamai da suke ta angazuwa daga cikin Libya. To, ka gani, don saboda haka duk waɗannan da za su taru a gurin wata dama ce da shugaban kasa zai samu yayin muhawara su a ga yadda za a samu hanyar kare kasashenmu daga ta'addanci da kuma wasu abubuwa da suka shafi fanni na tsaro.
Ambassador Dagari kenan, daya da cikin kwararru akan sha'anin mu'amala na ƙasa da ƙasa a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Haka ne Modibo, kuma a gaida Umar kafin mu ci gaba, bari mu dan je Sudan. Sheku, yanzu kuma bari mu dan za ku dai gefe guda Safilu Hashin Gumelle gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bindiddigin abin da ya faru kan zargin da matasan nan bi Alhaji Hallar Saba Kefi da Alhaji Ramalan suka yi wa gidan man Alhaji Awali AA Rano dake garin Keffa a jihar Nasarawa, na cewa sun baiwa rukunin gidajen man na AA Rano aran gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a Kefi, da zamma cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa, inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe ginin su da mayar da shi wajen zuba shara. A makon da ya gabata mun kawo muku bahasin asalin injiniyan da ya aikin gyaran tankunan mai suna injiniya Abdullahi Baba Samunaka, wanda ya ce ya kiyasa barnar da ya yi, kuma ya baiwa tsohon manajan gidan man da ya hada shi da matasan kuɗi har naira 325,000. To a yau za mu ji daga ainihin manajan gidan man da ya nemi alfarmar yin amfani da gidajen matasan, kuma shi ne aka baiwa kuɗi ya ba su tare da saka hannu a wata yarjejeniya kan wannan batu.
Assalamu alaikum. Sunana Ishaq na goma da garin Kefi, ma manaja AA Rano na gidan Kefi. Gaskiya wannan abun da ya faru tun farko tunda ni aka fara, wayannan ɗan talibin da suka zo wannan gida America of America suka yi bayani akan cewa tun farko an zalunce su, an rushe musu gidaje. Wannan maganan ba haka ba, saboda lokacin aka fara wannan abun ni ne injiniya ya contacting dina akan in nemi wannan wuri da abun da yake son yayi, na kuma gaya mishi dan uwana ne ke da wannan wuri, na dauki waya na buga ma dan uwan nawa ga abun da za a yi a wannan fili. Muna da mashin da za ta zo ta wuce ta shiga gidan mai, don in tafi cikin gidan mai za ta rusa mana fulo na gidan mai, ya kuma yi magana cewa da hope din ba za a rushe mai gida ba. Sai na ce mishi insha Allah ba za a rushe ba. Bayan mashin ta zo ta rushe katangan gidan mai ke bayan, domin katangan gidan mai nake wannan gidan nashi ba shi da yanzu ba shi ta shiga ta fara aiki ta tono tankuna to
babu dai ga manager kamar yadda engineer ya faɗa duk wannan labarin da engineer ya bayar haka yake
abinda engineer ya faɗa haka yake
yawa an turo kudi ta hannunka ka biya su waɗannan mutane ta hannun lauyan su
kai engineer ya turo kudi naira 325 na kuma cire kudi na ba wa lawyer kuma shi engineer ya confirm a wurin lawyer ya ce eh tabbas an bashi wannan kudi yan maganan conversation
to akwai wannan takardar da take hannuna ta shi wannan lawyer wato Alpha Solid Conduct wanda ya tana har da in ka duba wannan shafi ba takardar nan da kyau ga sunanka kuma ga inda ka sa hannu kai ka sa wannan hannu
wannan hannun ni na sashi amma da dalili
eh ina zuwa ga dalili nake nema ba ni dalili na nan shine abinda takardar ke kunshe da shi shine kawai nake so mu yi magana akai ita wannan takardar tana nuna kudin da aka biya ba 325 bane kudin 300 ne ga suna a rubuce wanda ka sawa hannu sannan kudin kuma na harin filin ne ba wai na diya bane ga wannan ginin da aka yi kazalika kuma an amince cewa it is also agreed that the management of the said filling station will undertake the rebuilding of the 2-bedroom semi-detached ko da yake da Hausa muke magana wato ma'ana yanzu abin da ya saura shine shugabannin wannan gidan mai sun yadda za su sake gina wannan gidan gidaje biyu ne amma na da juna su ne ake kira semi-detached sannan wanda aka rushe su don in an duba aka ce destroyed wato an kamar ma lalata su ake gaba daya shine wannan kalmar turancin ke sannan a ƙarshe aka ce as soon as the reconstruction work on the filling station is completed bayan an gama aikin sake sanya waɗannan tankuna gidan mai ne za a yi wannan aikin Ishaq na goma kai ka rantaba hannu kan wannan yarjejen ne yadda ake me yasa ba a ƙarisa ba a yi wannan gini
wannan yarjejeniya da ka gani a wannan hannun naka lokacin da aka ɗauko aikin gidan waya na kan aiki mun gama komai da
su ko kuma bari ni tambaya ina naira 25,000 da ya kamata kudin su zama tunda yanzu nan da ya rubuce dai ka sa hannu ne kan naira 300
wannan kudi naira 325 da aka zo da su na kira Dalhatu ga su zan baka kudinka ya ce cewa in je in ba wa lauya naira 325 wanda kuma da nan tashi tafiya ba rawa akwai shaida tare da ni ana kiransa Alhaji Abdullahi babban amini ne a wurin Dalhatu kuma mun je da shi na kuma ba wannan kudi ta ba wa lauya wannan kudi kuma injiniya ya kira lauya ya tambaye shi kaga kudin ya ce ya gani tabbas ya amsa
da wannan ta waya aka yi ba ba mu da wannan shaidar shin akwai takardar da lawyer ya rubuta maka kai aka sa hannu cewa an ba da naira 325
a mu yi wannan yarjejeniyar da shi
shine kuma amma ai ga wannan takardar tana rubuta naira 300
wannan takarda abin da yasa har nayi da na sa hannu ina da kwarin dalili an gama wannan aiki na gidan mai da kusan shekara 1.5 ana gab da za shi ga shekara 2 lokacin ni bana wannan gidan ma amma duk abin da za su yi sanadiya na ne dole ne sai an nemo ni daga baya suka zo suka koma suka ce ai tunda sun tabbin ciyama ya sai wannan gidan bai saya ba ni ta hannuna ma an bi ni ma na bi ba saya ba suka da sai suka yi amfani da dama suka matsa ma injiniya cewa wannan kuɗi da sun fara denying ba kuɗin nan injiniya ya fara kira na akwai takardar yarjejeniya banda wani mafitan da zan yarda cewa ni sun karbi kuɗi a hannuna da baya ka ce to aje a yi takarda a kawo na sun karbi kuɗi a hannuna suka je suka buga takarda wanda bai wuce wata biyu haka baya ba bayan tafiya wurin commissioner of police a lafiya kenan suka zo da shi lokacin kuma ana ta agreeing cewa ba karbi kuɗi ba ni kuma na yi tunanin cewa ba inda za a yi a ce ban ba su kuɗi ba suka zo da wannan takarda suka ce su tun farko sun gaya ma injiniya kudin nan mai kudin da ya ba su na haya ne suka daga baya ma lawyer ya dawo ya ce cewa ni da na kawo kudin ma na gaya mishi na haya ne sai na ce to kaga kai ƙarya lokacin da aka kawo
ma kuma sai haka abinda muke magana ka tashi ka saka hannu kana jin turanci tukuna
ina jin turanci
To ga rubutu nan kararra kana gani ka tashi ka sa hannu akan abin da yanzu kake gaya muryar Amurka cewa ƙarya ne.
Okay, dade akasi dai an samu saboda akwai kwakwaran hujja a kefira. Domin a lokacin ni kadai ne in ba na yi abin da zan san cewa sun karbi kuɗi a hannuna ba, wannan kuɗin ni zan biya su.
To gashi nan kuma ta sa hannu akan za a gina waɗannan gidaje biyu da aka rushe. Yanzu ya za ka yi a gina waɗannan gidajen?
To kuskure dai an samu, saboda a lokacin da aka wata kada gaskiya ban karanta. Idan na ce suka wata kadan yarjejeniya akan na ba su kuɗi, ko da ya zo da takarda cikin dare ya same ni, domin ni a kullum ina fita da asuba bana dawowa sai cikin dare. Da ya zo da takarda ya same ni cewa ga takardun da ya bayar ni, kuma akan hanya ma ya same ni na sa mai hannu ya wuce, sai daga baya na zo na tabbatar ga dalilin da abin da ya rubuta a takarda.
Yanzu Ishaq, za a jira wannan takardar da ka sa wa hannu, za a jira a ga an zo an fara gyara waɗannan gidajen kin?
Gaskiya ba zan faɗa wa gidan rediyo a cewa za a zo a gyara wannan gida ba, saboda kamfani ba ta amince da wannan abun ba. Kuskure da aka samu daga wuri na ne.
To kai za ka yi aikin gidajen kenan tun da aka yi?
To ba da mutum da shi mai gidan ɗan uwana ne na jini, kuma duk wanda ya zo ya shiga wannan abun daga baya ya shiga ne bai san ta inda aka fara ba.
Masu raro kun dai je da takaya a tsakanin masu ruwa da tsakikan wannan batu. Saboda haka, za mu ci gaba da tuntuɓar duk waɗanda kuka ji muryoyinsu domin samun hanyar warware wannan takaddama. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yalhikaya, Mr. Phil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Tuwa gaishe ka, yanzu kuma bari mu kada Kamaru, inda Awwal Garba zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Mutation, anda taruto mana cewar harkar garkuwa da jama'a a jihohin da ake fama da rikice-rikice a kasar jamhuriyar Kamaru ya zamanto hanya ɗaya waɗanda ɗaiɗaikun mutane suke samun kuɗi a waɗannan ɓangarorin. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune, anda ita kuma ta labarta mana cewar shugaba Paul Biya na kasar jamhuriyar Kamaru ya samu gorin gayyata daga takwarasa na kasar Rasha Vladimir Putin, anda jakadan kasar Rasha mazauni a birnin Yaounde shine ya mika masa wasikar gayyatar tasa za su tattauna akan matsalolin diplomasiyyar kasashen su guda biyu. Sai kuma jaridar Guardians, anda ita kuma ta bayyana mana cewar ko menene amfanin gurbin prime ministocin kasar jamhuriyar Kamaru, wanda gwamnatin shugaba Biya take bawa yan bangaren masu amfani da ingilishin sarauniya Ingila, ana ganin cewar wannan kujerar na jekana yi ka ne kawai. Sai kuma jaridan Financier d'Afrique, anda ita kuma ta bayyana mana cewar shugaba Biya ya amshi ragamar shugabancin gudanar da kungiyar haɗin kan nahiyar Afirka ta tsakiya CEMAC, kungiyar da tana kokari ne wajen haɓaka tattalin arzikin kasashen na nahiyar Afirka ta tsakiya. Sai kuma jaridan Economy, anda ita kuma tsokaci ta yi a kan yadda kamfanin kwashe shara a kasar jamhuriyar Kamaru Izakam yake yin saiɓi wajen kwashe kazanta a manyan biranen guda biyu Yaounde da Douala, anda suka fi yawan al'ummai a faɗin kasar. Sai kuma jaridan The Peace kuma, anda ita ma cewa ta yi hukumar kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru daga hannun ɓarayin gwamnatin kasar, suna binciken tsohon ministan tsimira tanadi kana kuma tsohon ministan kuɗi na kasar Musta Abba kan rubda ciki da yi da waɗansu maƙudan kuɗaɗe, wanda ake ganin cewa zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 6-20 a gidan maza. Jaridar The Post kuma cewa ta yi a jihar arewa maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru, 'yan bindiga sun buɗe wuta a wani kotu wato a yayin da alkali da lauyoyi suke gudanar da ayyukansu. Sai kuma jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta fayyace mana cewar makarantun boko guda 110 ne gwamnatin kasar ta rufe su a jihar Adamawan kasar Jamhuriyar Kamaru da jihar Arewa mai nisa kan rashin ingantaccen tsaro. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Lissanciyar anda ita ma tsokaci ta yi kan kulub din kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru inda Mutabu Sulayan wajen samun tikitin da ta yi na halattan gasar cin kofin kwallon kafa wanda za gudanar a kasar Masar. Kotun nan ta tas karkashin kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ka za su yi wa kasar Kamaru binciken gwagwab kan anda aka yi suka kasa hada gasar cin kofin kwallon kafa a nahiyar ta Afirka a shekarar 2019 nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Ta gaida Awal. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Bare Amerika. Mai magana shi ne babban radio Matankari a jihar Kebbi, Nigeria. Mai Amerika, ina son bayyana ra'ayina dangane da tashin hankulan da ke tashi a kasata Nigeria, musamman a jihar Zamfara. Muna roƙon Allah, Allah dan annabinka, Allah dan duk wasu masu daraja a duniya, Allah ka ba ta zama lahiya da kwanciyar lafiya, zama lahiya da zama lahiya, ka ba mu lafiya, ka ba mutanen Zamfara da zama lahiya, ka ba mutanen Zamfara lafiya.
Assalamu alaikum jama'a sa. Na magana Ibrahim Jume Kawar go nan karamin kurkamawa. Ana bakin Najeriya ina fara ga manyan malaman duniya. Ina Najeriya sai mu addu'a game da yanayin talayi da muka fara na rayuwa. Don Allah ka mutu ku magana Ibrahim Bulaji shi na Urbo. Ana karamin kuma zama a gurbi wa zata lafiya. Assalamu alaikum. Ina kira gwamnatin Najeriya. Cincinki a daina bacci. Kuma cikin kuge da jandadi ka duba irin bayan Allah da ake kashewa a Zamfara. An hana mutane zama lafiya amma an ki daukar mataki a taimaka a ceci waɗannan bayan Allah. Kuma wannan gwamnati mun san muka tashi da kanmu da ƙwarƙwata muka ce muna sauki to amma an waye gari yau murna tana komawa ciki. Ina kira gwamnatin Najeriya ta tausaya mutanen Zamfara musamman sashin Maiduguri an samu sauki amma ga mai balanan ta dauki zafi mutane sai hijira suke ta yi. Assalamu alaikum mai magana Aminu mai kwado da zamu bayan kasuwa mana bashi ku huta lafiya. Nagode.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dan Lami Jojo Kagara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger akan halin da muke ciki ne karamin hukumar tarafi ta Baturuwa. Gam na Kagara ya kamata gwamnatin jihar Niger ta kai kuka a gwamnatin tarayya saboda lokacin da aka ce za a yi mamu aikin gam na Kagara an kai shekara 35 kenan tun zamanin shagari to har yanzu abin bai tabbata ba. To muna kira ga wanga gwamnati in Allah ya sa aka kama sabon gwamnati do Allah a taimaka a karkar mamu wannan aikin gam na Kagara. Ni ne dan Lamido da Kagara jihar Niger Nigeria.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amman fa a takeice.
Yayin da kungiyar tsaro ta NATO ke shirin gudanar da babban taron ta a nan Washington inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru 70 da kafuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara yabon gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da sakatare janar din kungiyar. A cewar shugaba Trump an samu gagarumin ci gaba ta fuskar raba ɗawainiyar kungiyar tsakanin mambobinta 29 masu cin gashin kansu. Wani kwamitin majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat a nan Amurka ya aikawa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar White House takardar gayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikirarin da wata mai kurmunta bayanan sirri ta yi. Cewa wasu manyan jami'an gwamnatin Trump sun baiwa wasu mutane 25 bajan da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron ƙasa.
To ma sauraron mu da muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi mai kula da karanto mana labaran duniya da Salamun Abu da ya hada mana sautin da kuma injinin mu na wannan lokacin Dara Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata da alheri.